بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yanzu da muke magana daren Juma'a ne, wanda ya daidai da daren 16 ga watan Sha'ban. Hijira Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1430, wadda ta yi daidai da 6 ga watan August shekara ta 2009. Wannan shine kasa na 96 daga cikin jeren karatuttukan littafin Al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari, Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi. Karatun da muka yi wa take da cewa karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya ga musulmi. Idan jama'a basu manta ba, muna ainihin cikin abwabul masajidi, ma'ana babukan da ke bayanai dangane da hukuncin masallatai da gine-ginen da ginin masallatai da makamantansu, da kuma hukuncin nau'in ibadoji da ayyuka da ake ainihin gabatarwa a cikin masallatai. A yau za mu tashi inda Imam al-Bukhari yake cewa babun idza dakhala al-masjida falyarka raka'ataini, babin da ke bayani akan idan mutum ya shiga masallaci sai yayi raka'a guda biyu kafin ya zauna. Abinda wannan hadisin yake nufi shine duk sanda wani abu ya kai ka masallaci wanda shi abun ba sallah bace, to kafin ka zauna ko tsayuwa ko gudanar da wannan abu, abin da ake bukata shine kai ainihin wato sallar nafila raka'a biyu. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة السلمي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. Daga sahabi ainihin wato Abu Qatada al-Ansari, Allah madaukakin sarki ya kara mishi yarda, yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala, lallai manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, yace idza dakhala ahadukumul masjida, idan dayan ku ya shiga masallaci, to anan zai zama bai gudanu a bisa ka'idojin da muka shafadi a baya ba, cewa idan ta taso fi'ili mudari'i ay madi, yana fa'idantar da mustaqbal, ma'ana zai tafi a yadda ya taho kenan. Idan ɗayan ku ya shiga masallaci, ma'ana yayin da ɗayan ku ya shiga masallaci, yana nufin ya aikata wani abu a cikin masallacin wanda ba sallah bane, falyarka raka'ataini, to sai ya fara yin sallah raka'a biyu, qabla an yajlisa, kafin ainihin ya zauna. Wannan doka haka take, babu wani dalili da ya kayyade ta ko ya rage mata fadi dangane da lokaci ko yanayi ko makamantan haka. Ma'anar wannan, ko da daidai lokacin da aka hana yin sallar nafila ne, kamar lokacin da rana take kokarin fitowa, da lokacin da rana ta take, da lokacin da rana take kokarin faduwa, waɗannan lokuta an hana yin sallah ta nafila musamman, an hana kuma yin sallar jana'iza, an hana saka mamaci a cikin kabari a daidai waɗannan lokuta. To amma dukkan waɗannan hani da aka yi, an hana ne game da salloli ko kuma abubuwan da ba sabab ne suke da shi ba. Ma'anar wannan shine, ita wannan nafilar da ake magana da kazo zaka shigo masallaci, mecece zaka yi, wata irin sallah ce zaka yi? Sallah ce tahiyyatun lil masjidi, ma'ana zaka gabatar da gaisuwa ce ga masallaci. To tunda har shi abin da zaka yi a masallacin zama ne, karatun alqur'ani ne, bacci ne zaka yi ko makamantan haka, shi wannan abin ai ba jinkiri zaka yi ba, daga ka zauna zaka fara yi. To tunda haka ne ita ma sallar ba zaka jinkirta ta ba, ko a wannan yanayi ne ko a wannan lokaci ne zaka yi ta. Haka al'amarin yake hatta irin majlisi da muke kullawa irin wannan, ka shigo cikin masallaci sai ka samu gefe guda inda na ɗaya zaka yi sallar ka ba tare da ka ainihin samu tashwishi ba, ma'ana ba tare da karatu ko wa'azi ko makamantan haka ya ɗauki hankalinka ba. na biyu kai kuma ba tare da kai yadda zaka dauki hankalin masu yin karatu ko kuma masu saurare ba, kaga sai ka samu wata na'iya wani gefe sai ka ainihin je sai kai sallar. Amma kaga yayin da ya zama ka shigo gaba ko kuma ka shiga tsakiyar jama'a, zai zama duk hankalin mutane zai koma gare ka kenan, ko kuma kana sallar kana kokarin matsalolin da ake tattaunawa na karatu kai ma ka bi su ka a tsere maka, sai zama babu natsuwa kenan. To a irin wannan halin me ya cancanta kai shine ko dai ka samu daga waje-wajen masallacin inda ba za ka dauki hankali ba, ba kuma za a cika daukar hankalinka ba, sai ka je ka samu wata kwana ko wani lungu sai kai, sai ka zo ka samu inda sahu ya tike maka sai kai zaman ka. Wannan ka'idar haka take, ko da ranar juma'a ce, limamin juma'a ya hau minbari yana ainihin hutuba, za a yi wannan nasilar in aka iso masallaci, saboda hadisin da Jabir dan Abdullah ya ruwaito wanda yake cikin Sahihu Muslim. Jabir ya ce wani mutum mai suna Sulaik al-Ghatfani ya ainihin wato shigo masallaci ranar juma'a, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cikin hutuba akan minbari, sai mutumin sai ya samu wuri sai ya zaman shi, sai manzon Allah ya yanke hutubar shi ya ce, ya kai Sulaik kai sallar nafila ne raka'a biyu? Ya ce a'a. Ya ce to tashi kai sallar nafila raka'a biyu amma ka takaita. Ya tashi yayi, sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya ce, idan wani daga cikinku ya shigo masallaci alhali liman yana kan minbari, kada ya sake ya zauna har sai yayi nafila raka'a biyu amma ya takaita su. Haka hadisi yazo ingantacce cikin Sahihu Muslim. Babu wani dalili daga cikin dalilan da mabiya mazhabin Malikiya suke kawowa cewa ai wannan sallar tashi ta faru ne sakamakon kuka da yaje kai wa Annabi sallallahu alaihi wa sallama a gida, cewa talauci ya dame shi da rashin abinci, shine sai suka hada baki da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zo masallaci daidai lokacin ainihin hutuba, sai manzon Allah ya sa shi ya miƙe. In ya miƙe sai jama'a su ga yayi gewar rigar shi da fatarar shi da talaucin shi, sai su taimaka mishi. Wannan magana ba ta da asali ko misƙala zarratin game da kissar Sulaik. Ita kanta kissar tana ƙaryata haka, domin bayan da Annabi ya baiwa Sulaik wannan umarni ya ce ya tashi ya sallar, sai ya ce kuma idan ɗaya daga cikinku ya zo masallaci ya samu liman yana huduba, kada ya zauna har sai ya yi sallar nafila raka'a biyu amma sai ya takaita. Wannan dalili ne akan cewa dokar ta wuce kan wannan sahabi kawai, ta zama kowa zai bi ta. Haka abin yake. Al-Imam Tirmidhi ya ruwaito daga ainihin sahabi Abu Sa'id al-Khudri da isnadi kyakkyawa ko ingantacce. Imam Tirmidhi ya ce ainihin wato Abu Sa'id al-Khudri ya zo masallaci ashe a wannan lokaci sarkin shi yake limanci, kuma ya kafa dokar a daina yin nafila a lokacin da yake huduba, har ma ya sanya 'yan sanda da 'yan agaji akan cewa duk wanda aka ga yana yin nafila a halin liman ya fara huduba ranar juma'a a zaunar da shi a hana shi da ƙarfi da yaji. Sahabi Abu Sa'id al-Khudri ya zo masallaci limami na hutuba, kuma shine wannan sarkin, sai ya kabbarta sallah ya ci gaba da sallah, sai suka taso za su afka mishi, sai suka ga wannan babban sahabi ne Abu Sa'id al-Khudri, sai suka kyale shi da idan da sallar shi ya samu wurin shi ya zauna. Aka yi tija-tija a masallaci, ma'ana abubuwa da suka kasance ba a ji daɗin su ba. To me ya biyo baya? Bayan da ya koma gida sai ɗaliban shi suka ce algafata malam, ire-iren waɗannan abubuwa sun canza daga zamanin da kuka san su, sai ku rinka hakuri sai ku rinka sassauci. Yace fau fau fau, ba zan bar abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya gina mu ya ainihin bar mu akai ba. Kenan wannan hadisin na ainihin sahabi Abu Sa'id al-Khudri ya zama marfu'i, don ya ce abinda manzon Allah ya gina su akai. Imma ishara ce zuwa ga waɗannan hadisai wanda muka karanta nan na Abu Qatada da wancan na Jabir na cikin na Sulaik da makamantan su, ko kuma wani hadisi ne nashi mai zaman kanshi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shi ma ya karantar da shi akan cewa ko liman na huduba ranar juma'a in aka zo ba za a zauna ba sai an yi nafila raka'a biyu. Idan kun fahimci wannan magana da kyau jama'a, abinda take nuna mana shine a cikin addinin musulunci ba a compromising ga sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ta tafi saboda wani sarki ko saboda wani limami ko wata doka ta ƴan committee ko wasu ƴan kungiya sun sa. Waɗannan suna daga cikin abubuwan da mukan fadakar da wasu waɗanda kuma son bin sunna da son bin salaf yana neman kuma ya lalata su su ainihin wato yode a wajen biyayya cewa dan ka asaba wa sarki ka asaba wa shugaba duk abin da baya so sai a bari. Sahabbai ba su fahimci haka ba. Na'am, duk abin da ya zama wannan shine waliyul amrinku shine yake jagorancin al'amarinku na musulunci, in yace muku ku bari sai ku bari, in yace ku yi sai ku yi, amma in wannan hani yayi karo da abin da annabi kuma ya ce a yi, wannan umarni nashi in yayi karo da wannan abin annabi ya ce a bari, sahabbai ba za su yi ba, kuma ba za su yi compromising ba, ba za su yi sassauci akai ko da menene wannan abin zai ja, domin ga abin da sahabban almajiran shi suke gaya mishi. Ku karanta sunan Tirmidhi a cikin ainihin kitabul juma'a za ku ga wannan ainihin hadisi na Abu Sa'id. Dan haka malaman kungiyoyi da masallatai na waɗanda wasu da suke jin su sun isa wulakanci ne gare su, suna kan minbari suna hudu ba wani yazo yana nafila, ku sassauta, bai saba ma sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba. Yau inda a ce misali liman yana cikin hudu ba ne, haka siddan sai wani daga cikin jama'a wanda dama yana zaune sai tashi ya kirkiro nafila sai a ce to wannan kan ba a samu wannan a cikin sunna ba, amma a yanzu ya iso, to tunda yanzu ya iso babu laifi sai ya ainihin yi nafila shi. Ina fata an gane ya dace da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, kuma kamar yadda muka faɗi matiƙar wannan wuri ya amsa sunan shi na ainihin almasjid. In ko ba almasjid bane wani wuri ne kawai jama'a suke taruwa ane musu karatu ko ane musu, wannan kuma bai dauki sunan masallaci ba, dan haka wannan hukuncin ba zai kai gare shi ba. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Na'am malam. Na'am. Na'am. Mutumin da zai shigo masallaci ya zama zai har zai kai ga zama, to zaman shi kuma menene lazimin shi? Nafila. To ita kuma nafila metete laziminta? Alwala. Kaga in ka tafi a fakaice kenan zaka ce duk sanda zaka shigo masallaci ana buƙatar kai ne kai alwala saboda ba da wannan ainihin sunna. Bari ku ji abin da babban malami Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani yake cewa, wato ga dukkan ɗalibai na ilimi, ban ce masu sauraron wa'azi ko falala ko makarantun haka ba, ga ɗaliban ilimi ya kamata kowa ya daure ya sai Fathul Bari a ƙalla jama'a, saboda waɗannan karatuttuka da ake yi tun ranar da zamu kaddamar da su sai da muka ce in ta kama za a rinka bin ainihin sharhin Fathul Bari, to abubuwan sukan yi yawa ne. Wani lokacin yadda na ce insha Allah duk lokacin da za a yi karatun za a rinka yi photostat na inda za a karanta, mutane su samu su mallaka kafin a karanta, wani lokacin abin yakan ainihin girshe ne sai zama ban bayar a yi photostat din ba. Masaloli ne kuma waɗanda bayan ka karanta matanin hadisin kana buƙatar waɗannan sharhohin waɗanda su za su daidaita maka wata fahimta wadda da babu wannan sharhin da ba za ka fahimci hadisin ba. To ba kuma hafizai bane, ba kuma waɗanda suka dami da haddan masailu na fiqh bane, balle a ce dukkan masalolin da ake tattaunawa kana rike da su. Abin da ya dace shine duk wanda yake ɗalibin ilimi ne ya daure ya sai Fathul Bari. Ina fata an gane. Amma wanda ba ɗalibin ilimi ba, ma'ana kawai ya zo ya ji wa'azi ne, alhajin birni ne shi ko makamantan haka, ya ji wa'azi ya ji falaloli da za a faɗi da abubuwa, ya rike gwargwadon abin da za a rike, zai ci gaba da aikata gwargwadon abin da ya samu. Amma ɗalibi bayan wannan abin da yake da tarayya da duk wanda yake saurare ko koyan karatu, shi yana da ƙarin aiki a kan shi na cewa yana koyo ne kuma don wata ranya koyar. Allah ya taimake mu. Ibn Rajab yake cewa Ibn Hajar yake cewa fa'idatun, ga fa'ida, ma'ana ga wani ƙarin haske dangane da waɗannan matsalolin da muka karanta akan hadisin Abu Qatada. Hadisu Abi Qatada hadha warada ala sababin, wannan hadisin na Abu Qatada akwai dalilin da ya sa wannan hadisin annabi ya faɗe shi, wanda sanin wannan hadisin zai ƙarfafe ka akan ma'anar da muka kawo. Wa huwa أن أبا قتادة دخل المسجد فوجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبن دي فارو أبو قتادة نيشقو مسلاتي سيسا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم جالسا بين أصحابه فجلس معهم يشقو يسا مع النبي ده صحابي أزوني سنة تالي شما ديزو سيشقج كنس يزونا فقال له ما منعك أن تركع سي النبي صلى الله عليه وآله وسلم يشي يو أمامي يحناك kai ainihin wato raka'a me hana ka kai sallah qala sai yace ra'aituka jalisan ai na ganka a zaune ne wan nasu julusun jama'a ma suna tare da kai a zazzaune qala sai annabi sallallahu alaihi wa sallama yace fa idza dakhala ahadukumul masjida to idan dayan ku ya shiga masallaci fala yajlis kada ya sake ya zauna hatta yarka raka'ataini har sai yayi raka'o'i guda biyu ma'anar wannan kenan hadisin yana fito maka da cewa koda ka samu wasu din sun riga sun zauna ba dalili ne akan kai ma sai ka je ka zauna ba har sai kai me har sai kai ainihin nafila raka'o'i guda biyu akhrajahu muslim ainihin ya fitar da wannan hadisi barin dan yi mana wani tambihi kadan ku dubi asalin hadisin da muka karanta riwayar wane ne a cikin sahihul bukhari muka karanto hadisin amma sababin zuwan hadisin kuma ba ambata a cikin sahihul bukhari ba sai ga hadisin ya zo cikin sahihu muslim ku dubi wannan abin da yake nuna maka shine wato duk lokacin da ka rike littafi daya kana karantawa karshen ta wannan littafin ba zai gaba gamsar da kai ilmomin da kake karatu cikin shi ba sai ka gayyato waɗansu littafai sun zo sun yi maka sharhin shi sanin sababin wurudin hadisi kamar sanin sababi ne na nuzulin aya me yasa aya kaza ta sauka me yasa hadisi kaza manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗe shi ba wai lalle aje a makalkale da waɗannan dalilan da suka sa ayar ta sauka ko hadisin ba sai dai wannan dalili da za a kawo na sababin saukar yana taimaka maka wajen kai kyakkyawar fahimtar wannan hadisi ko aya kuma yana warware gaddama domin ta iya yiwa wani ya ce yo ai in ka riga ka samu mutane duk sun riga sun zauna babu yadda za ka yi kai nafila sai ya ce a sababin zuwan hadisin ya nuna ai dukkan sahabbai tare da annabi sallallahu alaihi wasallama sun riga sun zauna to tunda sun riga sun zauna menene ya dace ni ma sai in zauna sai hadisi yake cewa ko da ka samu sun riga sun zauna ka tashi kai wannan ainihin wato nafila to bar ku sake jin wata fa'ida wa inda ibn abi shayba min wajhin akhar الامام ابو بكر بن ابي شيبه يا رويتو wannan hadisin amma ta wata fuskar daban an abi qatada daga abi qatada al ansari abu qatada yace annabi sallallahu alaihi wa sallam yace a'tul masajid haqqaha ubawa masallatai haqqin su qila lahu wa ma haqqaha akace da shi wadanne ne haqqoqin nasu qala sai yace raka'ataini qabla an tajlisa raka'o'i biyu kafin ka zauna imma wannan ya zama marfu'i ne kamar yadda ne ishara ko kuma ya zama mawqufi ne maganar Abu Qatada ne amma a zahiri maganar Annabi sallallahu alaihi wa sallama ce dan ya kawo shi ne a matsayin asalin hadisin guda ɗaya ne sai dai ta wata fuskar daban yazo kenan waɗannan nafilfili raka'o'i guda biyu haƙƙi ne ga ainihin masallaci sune a wani hadisin aka kira su tahiyatan lil masjidi ina fatar an gane ko ƙarawa akan raka'o'i biyun zai zama laifi ba zai zama laifi ba ma'ana da za ka yi raka'a biyu ka tashi ka sake yin raka'a biyu babu laifi ina fata an gane to jama'a kun dai ji wannan dan haka hadisin nan na Abu Qatada ya ainihin wato nuna mana muhimmanci da kuma sunnancin kula da wannan ainihin wato nafila na zuwa in ya kasance bacci ka taho kai a masallaci kuma fa baccin nan ya danni idanka ya danni zuciyarka yadda da ƙyar ka iso masallacin ko za ka yi wannan nafilar ba za ka yi ba saboda sallar farilla ma an kana cikin baccin da zai galaba a hankalinka har ya zama kalmar yabo za ka koma ka yi suka ga Allah ko makamantan haka aka ce ka zauna tukuna kwanta ka yi baccin tukuna farilla ma kenan balle nafila ina fata an gane na'am ziyaban masallaci tana ɗaukar hukuncin masallaci a shar'ance ma'ana farfajiyar masallaci can gaba ba wai can titi ba da nan gefe duk suna ɗaukar hukuncin masallaci a cikin shari'ar musulunci na'am a'a
ba kan titi yake kaiwa ba, mutane ne suke kaiwa kan titi. In ya kai kan titi, to kan titin ma mallakan me yake nan? Yawwa, dan haka masallacin Juma'a ba shi ke kaiwa kan titi ba. In ya kai kan titi, to ba titi ba ne, masallaci ne. Amma jama'a ne ke yawa, sai su batse, ma'ana sai su cika, sai su kai waje. A ƙarƙashin wannan, daidai wannan wurin da ya kai, ka samu sahun jama'a sun kai wannan wurin ranar Juma'a, har wurin ya waye gari, ya zama yana ɗauke da hukuncin sahun masallaci, saboda jama'a sun cika har sun kawo nan. Don ku kiyaye wannan da kyau, ba wai ka zama wani ɗan tawaye ba, can ka samu wata darbejiya, ma'ana mitoci 50 tsakaninka da masallaci, ka je ka kafa da dumaka a wannan wuri. Wannan baya ɗaukar wannan hukunci. Abinda ake nufi, titin da ke gefen masallaci, ko wanda ya wuce dama ko hagu ko makamantan haka da masallaci, ranar Juma'a ce ko ba ranar Juma'a ba, jama'a suka cika tun daga cikin masallaci har harabar masallaci har suka kai kan titi, sai kai ka zo za ka ainihin haɗu da su domin yin sallah. A wannan lokacin wannan wurin ya ɗauki hukuncin masallaci, don haka za ka yi tahiyatul masjidi. Amma idan kawai kamar yadda aka ce ka ware ne kai gefe guda, ka je ka kafa sahunka, in ka je sai kai zamanka, wannan wurin ba masallaci bane, gindin darbejiya ne kawai. Ina fatan mun gane. Yawwa, wa alaikum salam. Na'am. Ai, wai ba farilla bace dama. Aho, ba za a zarge shi akan ta ba, domin lokacin da ya taho ta hau kan shi, yanayin jikin shi bai hukunta kuma zai iya bada wannan farillar ba. Ko kun fahimta? Daga cikin dalilan da za su farlantar maka da yin wannan sallah akan lokaci shine mai, ka zama kana cikin hayyacinka. To yanzu bacci ya danni idan shi ya taho yana gyangyadi, ko ya taho yana rangaji, ko kuma gaba ɗaya baccin ya sa ba ma ya cikin hayyacin shi, sai ya zo sai aka ce lallai ya yi sallah. In ya tashi sallah nan, me zai faru? Zai yi sallah bai san me yake cewa ba. A ƙarƙashin wannan ne mun karanto hadisi a baya, kuma za mu zo mu sake karanta. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sai kwanta ya yi baccin. To tambayar malamin nan mai tambaya ita ce, wane matsayi zai samu kanshi in ya kasance daga wannan bacci Allah ya ɗauki ranshi? Da farko tukuna, don miƙa al'amari ga Allah, muna cewa wallahu alam. Amma ga abin da ya bayyana na keke da keken hukunce-hukuncen musulunci shine, wannan kwanciyar da ya, saboda ya samu kanshi a wannan halin, yayi ne da son zuciyar shi ko yayi da umarnin shari'a? Da umarnin shari'a yayi. A ƙarƙashin wannan kaga ba a sa ran shari'a za ta zarge shi a irin wannan halin. Wallahu alam. Allah ya taimake mu. Babul hadasi fil masjidi, babin da ke bayani akan kari a cikin masallaci. Kana zaune a cikin masallaci sai kai tusa, shin ya halatta yin tusa a cikin masallaci? Don haka ce kari. In ka karanta littafin fiqh na Malikiya, ai sun ce akwai hadas al-akbar, akwai al-asghar da makamantansu. Kaga ba za ka ce fitsari ba anan, ba za ka ce kashi ba. To me ake nufi da hadas anan? Shine tusa. Ina hukuncin kana zaune a masallaci da alwalarka sai ka ji tusa ta taho maka, shin wajibi ne ka fita wajen masallaci ka je ka yi tusan nan, ka yi alwala ka dawo, ko ka iya tusar ka a cikin masallacin ka ci gaba da zamanka? Ina son ku fahimci nan karatu ne ake yi yanzu. Abinda ake cewa shin dole ne ka fita daga cikin masallacin ka je ka yi tusa a waje? Idan da atifa ake addini sai a ce dole ne, kamar yadda zaka ga wasu sun ce dan me zaka miƙe kafa a masallaci, ai masallaci fuska Allah ne kaza, sai a ce a'a, ba da haka ake addini ba, ba da atifa ba, ba da tunanin me da menene shari'a ta ce. Shari'a ta halatta mutum ya miƙe kafa shi a masallaci. Abin da shari'a ta hana shi ne me? Shine yayi kaki ya tofar daidai da alqibla. A masallaci ne ko ba a masallaci ba? A sallah ko ba a sallah ba? Amma shari'a tana sane da miƙe kafa ta fuskanci alƙibla a masallaci, wannan shari'a ba ta ɗauke ta a matsayin reni ga Allah ko reni ga masallaci ba, ta halatta, don haka bar mutane su. To yanzu abin tambaya shi ne, masallatai wurare ne masu tsarki, wurare ne da ake so a ji kanshi, to amma sai tusa ta kama ka a cikin masallaci, sai kai tusa har ya zama ka lawwasa, ka gurbatar da yanayin wannan masallacin, har wani zai ji wari. Ina hukuncin yin tusar nan a cikin masallaci? Shi ne Bukhari yake so ya karantar da mu. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أبو هريرة الله قال مشير دايتي من ذن الله صلى الله عليه وآله وسلم ياتي الملائكة تصلي أحدك على أحدكم ملائك سنا صلاتي سنا الدعاء قديدك ما دام في مصلاه الذي صلى فيه. Matuƙar yana nan a inda ya salla. Me ake nufi da musalla? Wasu suka ce musalla ana nufin a cikin a daidai saitin inda ya salla, ka yi salla a zahar, a inda ka yi sallan nan ka yi sallama sai ka gyara zaman ka dafa an sai ka zauna, to mala'iku za su yi ta maka addu'a. Wasu suka ce abinda ake nufi da musalla a nan a ammu yana da faɗi, yana ɗaukar ma'anar da tafi wannan, shine a nan kai sallah ɓangaren dama na masallaci, kana nan a cikin masallacin sai ka koma ɓangaren hagu sai kai zamanka. Shin za ka samu wannan daraja ta addu'a? Waɗanda suka ce waccan fasara suka ce a'a, sai in ka zauna a nan inda kai sallah. Waɗanda suka faɗi wannan su kuma suka ce duk inda ka koma a cikin masallacin, ma damar a cikin masallacin ne ai yana ɗaukar hukuncin masallacin ko? Eh, to a ƙarƙashin haka suka ce wannan falalar za ta kai gare ka ko da ka canza wuri a cikin masallacin. Hasali ma suka ce kai ko da ka fita ka je ka sabunta alwala ka dawo, ko ka fita ka je ka yi wani abu ka dawo, ma damar za ka dawo wannan masallacin da kai sallah. Wannan maganar wallahu alam a zahiri ita ce ta cancanta ta fi zama daidai, saboda a shari'ar musulunci asalin masallaci yana ɗaukar idda duk kai sallah. Wannan wurin da kai sallah in ka tashi ka canza wuri, wannan da ka koma zai ɗauki hukuncin masallacin nan ko ba zai ɗauka ba? Zai ɗauka. Yadda nan ya ɗauki hukuncin masallacin nan na markaz misali, shin wannan wurin ma da ka koma ɓangaren hagu ko gaba ko baya zai ɗauki hukuncin wannan masallacin na markaz? E, in zai ɗauka zai ɗauka, shi kenan, to kuma zai ɗauka. Sai dai akwai wata sura daban kuma, wato akwai wani yanayi daban wanda a nan kuma za ka ji hukuncin da kowane wurin sallah yake ɗaukan nashi. Hadisi ne zo sahihi cikin sahihu Muslim cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kwaɗaitar game da sauya wuraren sallah dangane da mabambantan salloli. Ga inda kai sallah nan, in kai sallah nan ɓangaren sai ka tashi kuma za ka yi wata sai ka ɗan canza, saboda gwargwadon yadda yawan wuraren da kai sallah suke, haka wuraren nan za su yi shaidarka. Shin ko wannan mas'alar da ta zo a cikin wannan hadisi za ta taimake mu wajen karkata zuwa ga ɗayan biyun waɗancan mas'alolin? Ba za ta ainihin taimaka ba, domin abin da ake magana a nan, a wannan sahun na ɗaya kai sallah ta nafila, sai ka tashi za ka sake yin wata sallar ta nafila, sai ka koma sahun baya ko ka koma dama da wannan sahun, na'am ka canza wuri, saboda sallah ce za ka yi nan sallah ce za ka yi. Amma abin da nan ake cewa mas'alar da asali muke magana, sallah azhar ce ka yi ta a nan ɓangaren dama a sahun farko, da ka tashi kana so ka samu wuri da za ka zauna kai karatun alqur'ani ko kai zikiri ko rudi ko wasu addu'o'i, sai ka koma daga baya ka gyara zama ka zauna. Shin wannan falalar za ta kawo gare ka? Za ta kawo gare ka, domin ai ba wata sallar bace a nan, zama ne a masallaci. Jama'a kun fahimta? Don haka abinda annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa al mala'ikatu tusalli ala ahadikum ma dama fi musallahu alladhi salla fihi. Mala'iku suna ainihin wato addu'a ga ɗaya daga cikinku matuƙar yana nan a idda ya salla. Sai ya ce malam yuhdis, matuƙar bai yi kari ba, matuƙar bai yi tusa ba. To kaga inda Imam al-Bukhari yake, yanzu shi har ya gama kafa hujja. Imam al-Bukhari yana ce maka ya halatta ai tusa a masallaci kenan. Amma ina baka gane haka? Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in mutum yayi sallah, yana nan a idda ya sallan nan mala'iku za su yi ta mishi addu'a, matuƙar bai yi tusa ba. In ya tusa me ma'ana haka? Ba za su yi mishi addu'a ba. To amma ina ya tusar kenan a masallaci, kaji hujjar Imam al-Bukhari. Ba ce maka ake sunna ne ka yi tusa a sallah ba, ku rinka fahimta jama'a, ba cewa ake sunna ba, amma cewa ake in kai kayi laifi sai aka ce a'a ba kai laifi ba, sai dai falalar da zaka samu ta addu'a da mala'iku za su yi, to za su daina yi maka saboda ka yi tusa. Kun fahimci Imam al-Bukhari? Shi ne yace ma lam yuhdis, matuƙar bai tusa ba. Taqulu, ga abinda mala'iku za su rinka faɗi su ne mishi addu'a, suna cewa Allahumma ghafirla, Allahumma arhamhu, Allah ka gafarta mishi, Allah ka ji kanshi. Matuƙar bai yi tusa ba. Idan ya tusa fa ba za su yi mishi wannan addu'ar ba, sai ya ci gaba da zaman shi ba falala, amma ya halatta. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Shi ma haka, aha, kun fahimta? Da a ce mutum zai fita waje ya yi tusar, sai bai yi alwala ba, sai ya dawo sai ya zauna ba tsarki, ai da masu sharaɗin su ci gaba da maka addu'ar shine bayan ka yi sallah ka zauna sai kana da tsarki, to ai da ka dawo din ma dai baka da tsarki. To da haka sai zama kawai irin fatawa ce ta Ibn Hazm game da Annabi sallallahu alaihi wasallam, ya ce ainihin wato kada ka yi fitsari a cikin ruwa sannan ka yi wanka cikin shi. Sai Ibn Hazm ya ce da za ka kauce gefe guda ka samu wani gwangwani ka yi fitsarin, sai ka zo ka watsa fitsarin a ruwa, ba komai za ka iya wankan da shi. Shine bai tsaya ya dubi illar ba. Illar ita ce fitsarin ne yake gurɓata ruwan, yi a ciki ne koko daga waje aka yi aka watsa ya dai gurɓata ruwan. A nan abin da ake cewa illar, dalili ɗaya daga cikin dalilan da zai sa su yi maka addu'a shine mai tsarki, zama da tsarki. To tusan nan a ciki ka yi ko a waje, sunan ka dai mara tsarki, to ba za ka ci wannan falalar ba. Ina fata an gane. Na'am. Ya dawo. Sosai kuwa. Da ya yi tusar sai ya fita waje je yo alwala, sai ya shigo. Da ya shigo yanzu ai ya riga yanke registration din shi da waccan falalar. Yanzu sabuwar rijista zai yi da masallacin da mala'ikun kuma. Saboda haka idan ya yi alwala ya dawo, ko a ina yi, idan ya yi ya dawo yanzu yana so ya samu wannan falalar, me zai yi? Sai ya sake yin nafila raka'a biyu, sai zama ya zama sabon rijistar kenan memba. A sosai kuwa hatta masallacin cikin gida duk yana ɗaukar wannan falalar. Masallacin cikin gida wanda muka yi karatu a kan shi kwanaki, cewa a cikin gidanka ka samu wani ɗan lungu ka mayar masallaci, ko kuma musamman ka gina masallaci saboda in buƙatar salloli sun kama, duk yana ɗaukar wannan falalar. Ina fata an gane. Ai in ba ku manta ba, an ce duk wata falala da wasu hukunce-hukunce na masallaci na gaba ɗaya, wannan masallaci yana ɗauka in ba abu ɗaya ba, shine shi wannan masallacin mallakarka ne. Ma'anar wannan, za ka iya siyar da gidanka siyar haddashi, shi wanda ya siya daga baya ya rushe haddashi, ko da ya ga wurin ya dace mai da shi toilet, ba ku da dalilin da za ku ce ya mai da masallaci toilet. Na'am. Kamar yaya? Wannan kuma ai bai halatta ba, amma ana nufin nan gidan shi ne a cikin gidan sai ya yi masallaci. Mun karanta wannan a baya, yau mako guda ne ma kenan kawai. Sai aka ce dukkan hukuncin da masallaci ke ɗauka wannan wuri yana ɗauka in ba abu ɗaya ba. Menene abu ɗayan? Shine masallaci irin wannan na gari na jama'a waƙafi ne, ba mallakar kowa ba ne. Amma wannan tun da cikin gidanka ne, kuma ba ka yi shi ba ne don jama'ar gari su taho, ka yi shi ne don kai da iyalanka. Don haka hukuncin shi wajen mallaka, hukuncin su ɗaya da duk wani ɗaki da ke cikin gidan. Allah ya taimaka. Al-Imam al-Bukhari ya ce babu bunyanil masjidi, babin da ke bayani akan ginin masallaci.
wannan babi zai bayyana mana yaya ya kamata a gina masallaci a cikin addinin musulunci, sannan a cikin addinin musulunci waɗanne hanyoyi ne ya kamata al'umma su bi wajen samarwa da kansu ainihin masallaci. Ma'anar wannan shine da na daga cikin aikin ginin masallacin farko na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama mun fara ji a baya da aikin gayya aka yi, ko wannan tana ɗaya daga cikin hanyoyin da ake bi ainihin ake mallakar masallaci a musulunci, ko kuma a samu mai mulki sai ya ɗibi dukiyar gwamnati sai ya gina masallaci, in aka yi haka ya yi daidai kamar yadda Sayyidina Umar ya yi, ko kuma a samu mai mulki sai ya zama dama shi mai arziki ne, sai kuma ya waye gari ya zama mai mulki, a cikin wannan mulkin nashi sai ya ɗibi kuɗin da yake ba na gwamnati ba na aljihun shi sai kuma ya gina masallaci da shi, ya halatta haka. Sayyidina Usman haka ya ga mafi rinjayen dalilai da malamai suka kawo aikin da ya na ginin masallaci ba wai daga kuɗin gwamnatin shi bane, daga kuɗin aljihun shi ne, don dama shi mai kuɗi ne, in ba haka ba za a iya samun wani mutum guda ya ainihin gina masallaci wanda al'umma za su rinka zuwa suna yin sallah a ciki. Sayyidina Abubakar ne Siddiq ya yi haka. Abin dai da ake nufi shi ne duk aikin da za ku yi ya zama za ku yi shi ne saboda Allah, aikin gayyan ne, mutum guda ne, mai mulkin ne, kada ya zama wani dalili na siyasa ya shigo ciki, ma'ana bari in gina musu masallaci saboda suna da jama'a domin in samu ƙuri'arsu, to kaga anan sai zama ba a yi don Allah ba, a yi saboda Allah. In suka juye suka zama ƴan adawa, kuɗin fetur da ka saba aiko musu ka ci gaba tunda don Allah kake yi. Na fata an gane. Wa qala Abu Sa'idin al-Khudri yace kana saqful masjidi min jaridin nakhli, rufin masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga kabar dabino aka yi shi. Kabar dabino ko zarbar dabino shine in ka so kai gwari-gwari sai ka ce ganyen dabino, amma a Hausa lafiyayyen Hausa ba a hada ganye da dabino, sai dai a ce kaba ta dabino, kabar dabino ko zarbar dabino. To in mutum bai gane ba sai ka ce mishi ganyen dabino. Ina fata an gane. Haka Abu Sa'idin yace, ma'ana kabar dabino ce aka ɗiba da ita aka ainihin rufe masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Wannan ainihin wato a hadisi nashi za mu zo mu same shi anan cikin Sahihul Bukhari insha Allah ta'ala. Wa amara Umaru bi bina'il masjidi, Sayyidina Umar kuma ya bada umarni a ainihin gina al-masjid. Anan al-masjid ay al-masjid al-ma'hud, masallacin da aka sani wanne ne, masallacin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Ina fata an gane. Wa qala, sai Sayyidina Umar yace akinna an-nasa min al-matar, yake gaya wa dan kwangilar ko maginin ko wanda aka jagorantar da shi game da kula da aikin masallacin, sai ya ce ka yi kokari ka tsare mutane daga ruwan sama ya zuba gare su, ma'ana abin da ake so masallacin ya zama an samar da yanayi wanda ta sama ruwa ainihin ba zai zo ya jika mutanen ba. Wa iyyaka an tuhammira, ahir ina gargadinka kakka shafa jamfanti, au tusaffira, ahir kakka sanya yalan fanti mai ruwan kwai, fataftinan nasa, don in kai haka sai ka rikita mutane ka sa ainihin masallaci ya rinka ɗauka hankalinsu. Wannan asari na Sayyidina Umar za mu zo mu tattauna shi insha Allahu ta'ala. Abin da yake nuna mana shi ne yaya ake ginin masallaci. Idan ya zama rufin da za ku yi wa saman masallaci duk da kun rufe ruwa zai rinka zuba, to ba a samu makasudi ba, lallai a samu menene zai tabbatar da cewa ruwa ba zai zuba ga mutane ba, abu na farko kenan. Abu na biyu nan da ya ce jamfanti da yalan fanti, malamai suka ce a hakikanin al'amari ba jaɗin ko yalo ne asalin illar ba. Mecece illar? Fataftinan nas, don haka koda wanne kala ne ya zama in an sa shi zai fitini mutane, to sai a sa kalar da ba zai fitini mutane ba. Me ake nufi da fitina? Ishara ce zuwa ga hadisin da muka karanto a baya, hadisin ainihin Abu Juhaim ko Abu Jaham, wanda ainihin ya baiwa Annabi sallallahu alaihi wa sallama taguwa. Annabi yana sallah sai taguwa ta rinka ɗauka hankalin shi, yana idar da sallah sai ya cire kamar bai ji daɗi ba, yace a je a mayar a karbo wanda ba ta da ainihin ado. A ƙarƙashin wannan fa malamai suka kai suka komo suka ce hatta alhazan birni da suke shigowa masallaci su tambatso riga wanda za ta ɗauke hankalin talakawa, to sai su yi taka tsantsan saboda illar ake ina bayani akan illar ne. Ka je ka sawo rigar da duk masallacin ba wanda ya taba ganinta, wani talaka yana kabbara sai ga ya haka na ta lekuwa shikenan yanzu rigar ka yake wa sallah ke. Ko kun fahimta ana magana akan fataftinan nas, duk abin da zai fitini mutane me fitina dauke hankalinsu daga sallah zuwa ga tunanin wannan abin, to a kawar da shi ka saka shi a cikin masallaci. Ina fata an gane. Za mu ƙara tattauna dangane da asarin da takhrijin shi insha Allah. Wa qala Anas dan Malik Allah madaukakin sarki ya ƙara mishi yarda yace yatabahauna biha, mutane za su yi ta gina masallatai suna ta alfahari da su, thumma la ya'muruna, sannan kuma sai zama ba sa raya masallatan illa qalila, sai ɗan kadan. Me yake nufi da raya masallatai anan? Shine halartar masallatan domin sallah, domin karatu, domin wa'azi, domin tarurruka, domin ibadoji. Ya kamata ku gane wannan shine raya masallatai anan wanda ake magana. Ina fata an gane. Amma cikin ayat Tauba da yake cewa wa ma kana innama ya'muru masajidallahi, wannan aya ita ce ta biyu, ayar ta farko, wa ma kana lil mushrikina an ya'muru masajidallahi shahidina ala anfusihim bil kufri, bi halatta bai dace ba sam a bar ainihin mushrikai waɗanda sun tabbatarwa da kansu wato shirka sannan a bar su su raya masallatai. To annan sai ka ce akwai tufka da warora in ka ɗauko wannan ma'anar ta rayawa da ke nan cikin asarin Anas ka sa ta kuma a cikin waccan ayar. Ku duba da kyau ku gani nan hadisin abinda yake cewa thumma la ya'muruna ha illa qalila, abinda yake nufi da rayawa anan zuwa sallah da ibadoji. To in ka ce bai kamata a bar mushrikai su ainihin wato rinka zuwa sallah da ibadoji cikin masallatai ba, in ka ɗauko dogon sharhi zai iya ɗaukar ma'ana haka, amma sababin saukar ayar zai taimake ka wajen ka fahimta. Sadda aka je aka yi yakin ahin Badar aka kamo daga cikinsu har da Abbas baffan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne, baffan Sayyidina Ali ne, sai Sayyidina Ali ya zo ya same shi a ɗaure sai ya ce ka ganka dattijan banza ga kanan mun kamo ku cikin kaskanci za mu karkashe ku, ya faffaɗa mishi maganganu masu kaushi. Shine sai yake cewa kuke zagin mu kuna aibanta mu bayan muna raya ɗakin Allah, to me suke nufi da rayawa anan? Suna hidima, suna kawo abinci, suna sharaiwa, suna kawo kaza, suna kawo kaza, suna kawo kaza. Anan maganar ita ce kenan, to ko ya halatta a ƙarƙashin wannan a bar wanda ba musulmi bai gina wa musulmi masallaci? A zahirin ayi yana nuna a'a kenan, in dai har mun yadda da cewa imaratul masjidi, raya masallaci shine gina masallaci, kula da masallaci, gaskiyar lamari malamai suka ce bai halatta a karɓi kuɗi daga kafiri ko kafiri ya zo ya ce zai ainihin gina muku masallaci kuma ku karɓi ainihin wato wannan ofa ko kuma wannan gudunmawa ko makamantan haka ba. Allahumma Allah ya kyauta sai in kun kai halin da za a ce kun shiga halin la haula wala quwwata illa billah, wanda ba a fatan musulmi za su kai irin wannan hali, har a ce sun gaza, sun lalace, sun shiga kaskancin da za su iya gina gidajensu amma ba za su iya gina masallaci ba koda da aikin gayya. Kaga kun an bi wannan tsarin za ka ga kenan babu ranar da za a karɓi taimako wurin kafiri domin gina masallaci. Dan haka imaratul masjidi a wannan aya ya ba da ƙarfi dangane da gina masallaci da makamantan haka. Imaratul masjidi anan ibadoji da hidindumu da ake yi na al'umma a cikin masallaci. Sayyidina Anas dan Malik yace za su giggina masallatan amma ƴan kaɗan ne za su rinka raya su, ma'ana ƴan kaɗan ne za su rinka halartar su. Wannan ma za mu tattauna shi insha Allahu ta'ala. Wa qala ibn Abbas, Abdullahi dan Abbas Allah ya ƙara mishi yarda shi kuma yace latuzakhrifunha yace lallai za ku yi wa masallatai kawa, za ku yi masallatai ado, kama zakhrafatil yahud wal nasara, kamar yadda yahudawa da kristoci suka yi wa wuraren ainihin ibadojinsu ainihin wato ado. Ina fata an gane. To kafin din mu zo ga abubuwan da nake mana ishara, bari mu karanta wannan hadisi. الإمام البخاري يقول حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثني أبي عن صالح بن كيسان قال حدثنا نافع أن عبد الله أخبر أن المسجد كان على أهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مبنيا باللبن وسقفه الجريد وعاد عمده خشبا ثم غيره عثمان فزاد فيه زيادة كثيرة وبنى جداره بالحجارة المنقوشة والقصة وجعل عمده من حجارة منقوشة وسقفه بالساج. تكنجو أن حديثي جماعة ما لأيكي تشيوا daga Salihu dan Kaysan, shi ku yace daga Nafi'u, Nafi'u yace anna Abdullahi akhbarahu, lalle Abdullahi dan Umar ya bashi labari yace annal masjida, kun ga fa sahabbai din suna magana ne saboda suna fadin magana ne da waɗanda suka san, sun san me suke nufi da al-masjid. Dan haka duk sanda ka zo kana magana ka rinka lura suwa ne target audience dinka, man mustami'uka, suwa ke sauraranka, waɗanda ke sauraranka abinda kake magana akai sun san abinda kake magana akai. Sai ka ci gaba, in ka ce Sardauna ya gina ABU, kowa ya san me kake nufi. To amma in ya zama a wannan ƙauyen suna da wani mutum mai suna Sardauna wanda ya shahara a cikin su, to kaga duk sanda zaka ce Sardauna anan sai kai marmaza ka ce Sardaunan Sokoto. In ba haka ba so da dama sai ka ga kana magana kai kana fahimtar me kake cewa masu sauraron ka ba sa fahimta. Shi yasa a cikin aikin editing suke yi wa duk abin da ya zama abbreviation ne. In ka san cewa abin da kake rubutawa zai tafi ga wani wanda bai san menene wannan takaitawa take ni ba, bai kamata ka sa ba. Sai ka sa Ahmadu Bello University Zaria. Amma in ka zo ka sa ABUZ, to wanda yake Ingila me zai fahimta? Bai san me kake nufi ba. To haka a wajen magana, in ka zo kana magana, ina wannan magana ne musamman ga ƴan Arabiya malamai da ƴan boko malamai. Ɗan Arabiya sai zo ya ta faɗin kalmomi yana wucewa, shi a wurin shi ya san ma'anar kalmomin, amma masu sauraron shi fa ba duka suka sani ba. To inda ɗaliban ilimi ne ya tara waɗanda yana fahimtarsu suna fahimtar shi babu komai, amma abu ne wanda za a yaɗa duniya ta ji, sai ka ji ya faɗi kalma ya jefa ya dunkule. Wannan kalmar da ya faɗa bai fassara ma'anarta ba, sai ta haramta wa masu sauraron shi fahimtar saƙon. Haka ɗan boko sai jeho wata kalma ba zai fassara ta ba, sai wannan kalmar sai ta zama ta yanke masu sauraron shi daga ainihin fahimta. Dan haka lallai sai a yi taka tsantsa, idan kana karatu ko kana wa'azi ko kana wani jawabi, sai ka tunkudo wata kalma ba da yaran da mafi yawancin jama'a suke ji ba, sai kai marmaza sai ka faɗi fassarar ta ko ma'anarta. Ina fata an gane. Gashi yake cewa annal masjida kana ala ahadi rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama mabniyan billabni, lallai masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama a zamanin manzon Allah an gina shi ne billabin, da ainihin wato tubala, labinatu tubali daya block, labin tubala. To wannan tubalin nan ya danganta ko tubalin ƙasa ne ko tubalin menene ko tubalin menene, amma dai ana so a nuna maka cewa masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama tubala aka rinka sawa ainihin ana ginawa. Sai dai bayanan da za su biyo baya za su fassara maka a zahiri tubali ne irin na ƙasa. To in ka zauna ka daɗe a ƙasar Hausa, maiwa ka san irin wannan tubali ɗin, in kuma baka sani ba ma dai yana ɗaukan kusan ma'anar bulo irin wannan na zamani.
amma dai ba irin su daya ba. Ina fata an gane. To allabin shine me? Shine jam'i. Labinatu guda daya, allabinu shine tubala. To kaga akwai karina kenan ta wanda yake karantawa koda bai zamani da Annabi sallallahu alaihi wa sallama ba, koda bai zamani da sahabbai ba ya fahimci masallacin da Abdullahi yake fadi masallacin manzon Allah ne. Dan yace annal masjida kana ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam, masallacin a zamanin Annabi, kaga masallacin wa? Masallacin Annabi sallallahu alaihi wa sallam. Dan haka abinda duk wannan jumla take cewa shine an gina masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da tubali, wa saqfuhu aljarid, sannan lifin masallacin shi kuma an sa kaba ne ta dabino ko zarbar dabino. Wannan ainihin shine can cikin hadisin can da muka fara karantawa na farko-farkon babin yake fassarawa jaridun nakhal. Ina fata an gane zarbar dabino. Wa umuduhu khashabun nakhli, sannan sai diraku wato gimshikai waɗanda su ne suka rirriƙe a abin nan rumfar masallacin, su kuma fa da ice ne wanda yake asalin icen katako ne aka yanko, wato asalin katakon ice ne na abin nan na dabino. To wajen umudu din nan kana iya cewa amadu, kana iya cewa a ma du, kana kuma iya cewa umudu. Ina fata an gane. To akwai wata shiryarwa game da sunna dangane da masu gina masallatai, ya kamata mu tsaya mu zama mun yi cikakkun bayanai akan matsalan nan. Idan kuka zo gina masallaci, in kuka baiwa architect ɗinku, wato mai zananku, wanda mu a le abin nan waɗanda ba masana a harkar ba, kawai sai mu ce engineer, mun san mu duk wanda kowa ma engineer ne kawai, daga za mu ce yana kwaba ƙasa yana gina abin nan, yake ce engineer. Ina fata an gane. Idan kuka ba su su yi zanen, sai ku nuna musu da gwargwadon irin tazarar da kuke so sahu ya kasance. To wannan yana da alaka da tsayawar dirka. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama a zamanin shi baya barin sahabbai su hada sahu dirka ta masallaci fila gimshiki ya zo ya raba su. Sahabbai suka ce kurasu ake kura matuka, ba a yi. Ku kiyaye wannan da kyau, musamman a kasashen Saudi Arabia. Zaka ga mutane sai su ga sahu, sai su ga ba a tsaya, amma sai ga mutanen mu kawai ya je ya tsaya, gimshiki ya zo ya shiga tsakani. Zai zama in kato daga sahun zaka tsaya nan jikin gimshiki, sannan wani ya taho ya dora a nan, sai zama ya yanke ku. To an hana wannan a cikin shari'a. To kun ga ashe dukkan masallacin da ya zama za a aje irin wannan gimshiki, lokacin da aka zana muku sai ku ce ku zauna da ku da waɗanda suka zana muku, don a ga ina ne waɗannan gimshikai za su sauka, ko za su kakkarya muku sahu-sahu. Ina fatan kun gane. In za su kakkarya muku tunda su masana ne, sai ku ce to a san yadda za a gyara tsayuwar waɗannan diraku, domin za su karya mana sahu in suka shiga nan, zai saba wa addini. Ko kun fahimci abin da nake nufi? Yawwa. To shine sai yake cewa haka masallacin Annabi sallallahu alaihi wa sallama yake. Kaji masallacin an gina shi ne da tubali, rufin masallacin kuma fa menene? Zarbar dabino ce aka sa, sannan kuma sai gimshikan ciki shi kuma ice ne na dabino aka kawo aka tattokara, shi ne ya rike ainihin sama din. Falam yazid fihi Abubakar shay'a, Abubakar bai kara komai ba game da yadda wannan masallacin yake. Yadda ya same shi haka ya bashi. Wa zada fihi Umar, sai Umar yayi kari a cikin wannan masallaci, amma da ya tashi wa banahu ala bunyanihi fi ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama, ya kara girman masallaci da fadin masallaci, amma yanayin ginin fa sai bar yanayin ginin a yadda yake a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Me wannan magana take nufi? Gashi sai ya ce bil labini wal jarid, da ainihin tubala da kuma me? Da kuma zarbar dabino ko kabar dabino. Wa aada umudahu khashaban, sannan ya mayar da waɗannan diraku da suka tsaya suka rike ainihin wato masallacin, sai ya mayar da su yadda ainihin suke da wato abin nan katako ko kuma da icen dabino. Thumma ghayyarahu Usmanu, sannan sai Usmanu ya ainihin sauya masallacin gaba daya, tun daga girman shi da fadin shi da tsawon shi da yanayin surar ginin ma gaba daya, ma'ana architectural design din, tsarin yadda masana suka zauna suka zana shi din ma gaba daya sai canza komai na ainihin yanayin masallacin. Fazada fihi ziyadatan kafira, yayi ƙara-ƙara a cikin masallacin Annabi sallallahu alaihi wa sallama, ƙara-ƙara masu dimbin yawa. Wa bana jidarahu, sai ya zama bangon masallacin, wato bangayen masallacin kenan, garun masallacin. Ba mun ji cewa da tubali aka gina su ba, to shi da ya tashi sai canza su bil hijaratil manqusha, sai yayi su da marmara. Ita ce al hijaratul manqusha, marmara, ko kuma irin wannan yanayi da kake gani yanzu, waɗannan manya-manyan duwatsu da ake samu su wanda ake ce musu kan kura, to sai a yi musu wani zane wanda bayan an gama ginin sai su zama kamar ado ne. Akan yi haka ko a zamanin yanzu? A zamanin da zaka ga wani gidan za a gina shi ne asali da tubalin ƙasa, amma sai a zo sai a tayar mishi da wata katanga a gefen shi ta marmara, ko abi a mammanna mishi marmara sai ta zama ado. To shi Sayyidina Usman da yake akwai abin da ya tashi garun masallacin ma gaba daya, sai da irin wannan dutse mai zane ko kuma marmara. Wal qassa, da kuma siminti. Al qassa shine ainihin siminti. Waja'ala umudahu min hijaratin manqusha, sannan waɗannan gimshikai waɗanda ke ɗauke da tsakiyar masallacin ko rumfan masallacin, su kuma ainihin sai sanya su hijaratin manqusha, su ma suka zama maramarai ne ko kuma duwatsu ne masu zane. Wa saqfuhu, saqaf, sama din kuma fa. Mun fahimci wannan? To, domin in kuka duba nan duk an bayyana komai, amma me ba a bayyana ba? Saman masallacin sai ya ce bisaj. Saj din nan katako ne wanda gashi malamai masu sharhi suka ce khashabun jayyidun zu qimatin, katako ne mai daraja mai tsada. Yu'ta bihi min al-Hind, daga kasar Hindiya ake zuwa da shi, ko kace irin mahogami ne ko wane ne, ma'ana katako mai daraja ne. Sayyidina Usman ya haka. A ƙarƙashin wannan ne muka fara samun wata magana wadda kuma za mu zo mu same ta. Sai mutane suka fara mita, suna cewa Sayyidina Usman ya ainihin yi wa masallaci kaza, ya kashe kuɗi kaza, yayi kaza, suka yi ta surute a kai. Shine sai ya ce musu, jama'a ku yi haƙuri, kun yawaita mita, kun faya surutu, na yi wa masallaci kaza. Abin da ya kai ni naji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa ne, wanda ya gina wa Allah masallaci saboda Allah, Allah zai gina mishi irin shi a gidan aljanna. A cikin wata riwaya ya ce, ko da masallacin daidai da girman ɗaki ko kuma shekar kuciya ce, Allah zai gina mishi irin shi a cikin aljanna. To a nan Sayyidina Usman abin da ya yi, ya dubi jaza'an wifaqa ne, yadda Allah maɗaukakin sarki yake, wa hal jaza'ul ihsani illa al-ihsan, ya dubi banda girman masallacin, tunda annabi ya ce ko da sheka ce ta kuciya, sheka tsuntsu, in kai masallaci kamar haka Allah zai gina maka. To in kai da girma fa, Allah zai maka da girma ko? Yawwa. In ka dubi abubuwa masu tsada kaifa, kai ma Allah zai maka aljanna da me? Da abubuwa masu tsada. Abubuwan da Sayyidina Usman ya nuna, ya fahimta daga hadisin kenan, dalilin da ya kai shi wancan abin kenan. Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu. Za mu ainihin ƙara tattauna wannan matsala, amma akwai wasu sharhohi masu matuƙar fa'ida waɗanda nake son jama'a su kasa kunnensu da kyau, ku ji daga cikin manya-manyan malamai abubuwan da suka faɗi. Musamman wannan babi da hadisan ciki da asaran ciki sun togado wasu matsaloli masu yawa. Shin menene ƙawa ga masallaci wadda aka hana? Shin fenti da siminti da sanya fanka da carpet ko air condition ko makamantan haka, ko waɗannan suna daga cikin ƙawa ko ado? Shin wutar lantarki wadda za a sanya a ciki kaga masallaci ya haske gaba ɗaya, ko kuma a sanya wadda za a sanyo ta a tsakiya ka ganta wata tana da ƙwai ɗari, shin ko wannan yana daga cikin abubuwan da aka hana? Duk za mu tantance waɗannan matsaloli insha Allahu ta'ala a ƙarƙashin ainihin wannan babi, wanda ainihin muke son yanzu za mu karanta shi a cikin wannan ainihin wato sharhi na Fathul Bari. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. To da farko asarin Sayyidina Umar ko inda yace fataftinan nasa, yace dan in kai haka sai ka fitini mutane, to kar ka sake kai abin da zaka fitini ainihin mutane din. Qala ibn Battal, wani babban malami wanda lokacin da muka zo za mu fara karatun littafin nan sai da nazo da sharhin shi, yana daga cikin malaman da suka dade a duniya waɗanda suka dade da yin sharhin Sahihul Bukhari, al-Imam Ibn Battal, ma'ana malan dan gwarzo, yace ka anna Umara fahima zalika min raddi shari'i al-khamisa ila Abi Jahm min ajl al-a'lam allati fiha. Da Umar yace wa dan kwangila ko ma'aikaci ko maginin nan, kar ka yi abin da za ka fitini mutane. Daga ina Umar ya samu wannan maganar? Sai ya ce kamar ya fahimce ta ne daga inda Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya sa aka mayar da rigar da Abu Jahm ya bashi saboda tana da alamomi masu ɗaukar hankali. Wa qala, sai Annabi ya ce sallallahu alaihi wasallama, innaha alhatni an salati, ta ɗauki hankalina daga cikin sallata. Annan Sayyidina Umar a matsayin shi na malamin fiqhu sai ya fahimci kenan duk abin da zai dauki hankalin masallaci a jikin masallacin ne ko kuwa a cikin masallacin ne ko kuwa a yanayin wurin sallar ne, to a kawar da wannan abu. Kun fahimci wannan da kyau jama'a? Kaga in mun dauki wannan mu ma a yanzu muka tsaya muka fahimci illar da kyau, za ta sa lallai mu ce in kowa zai shigo masallaci ya kulle wayar shi, saboda waɗannan wayoyi jama'a galibi kaɗa-kaɗa ne a ciki, da wahala ka samu wata murya wadda za ka ji ta ba munkara ba. Ta wani dattijo wata rana muna zaune a masallacin Quba, an yi sallah, to a cikin sallah ɗin wannan GSM ta kaɗa, wannan ta kaɗa, wannan ta kaɗa, ya miƙe ya ɗaga kwagirin shi ya rantse da Allah daga yau duk wanda ya sake jin wannan shaitani ya ta kada aljihun shi, ana sa zai ratayo wuyan shi da kwagin. Duk dijo ne a can Madina a masallacin Quba, ana sallah ya ji nan jan 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 nan dir nan dir, ashe sai ya kule, ana sallama sai ni ya daga kwagirin shi ya ce billahi alazim, ya ce daga yau duk wanda bai kulle wannan shaitaniyar ababba, to in aka idan da sallah zai jawo, in ana sallah zai jawo wuyan shi da kwagirin shi. Gaskiya saboda ba kowa ya san barnar da asarar da muryoyi na kaɗe-kaɗe da ringing tongues na ainihin GSM suke ja dangane da ɗauke hankalin masallata a wannan lokacin. Ka ji kiɗa gadan-gadan a cikin masallaci irin na gayu a cikin masallaci, to gaskiya jama'a ya kamata ainihin mu san wannan. Akwai wata na'ura gaskiya saboda Allah wani lokaci na ganta mun yi wata tafiya, tsada ta yi mini, ba don haka ba na so in siyo ta, duk inda aka makalata kana shigowa premises din ba za ta yi aiki ba GSM din, ba abin da zai motsi a jikinta, za a makalata ne kuma inda ma baka sani ba, kawai a dan tashi area ta a inda baka sani ba, ko a cikin stone in aka yi haka. Allah ya kai mu wata rana. Jama'a mun gane wannan da kyau ko? To sai ya ce kutu, sai Ibn Hajar ya ce yahtamilu an yakuna inda Umar min zalika ilmun khas bi hadhihi almas'ala, kuma ta yi Umar yana da wani ilimi ne na musamman dangane da wannan matsala. Wace matsala? Ita ce ta hana kawo duk wani abu da zai fitini mutane ko ya dauki hankalinsu a cikin masallaci. Ibn Hajar ya ce fa qad rawa Ibn Majah min tariqi Amr Ibn Maimun an Umara marfu'an, domin Ibn Majah ya ruwaito ta hanyar ainihin Amr ɗan Maimun ya ce ya karɓo daga Umar, Umar kuma daga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Menene Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ce? Kowa sai saurara. Manzo Allah ya ce ma sa'a amalu qaumin qattu illa zakhrafu masajidahum, aikin mutane bai taba munana ba to sai ainihin sun kawata masallatansu. Mana abinda wannan hadisi yake cewa duk sanda mutane suka zama suna da munanan ayyuka game da addini da rayuwa, sai kaga kuma sun koma suna ta ainihin kawata masallatai. To kar ku manta abinda nake ta fadi dazu, kawadin nan da nace ado, gayu, kyale-kyale su ne nake so mu tsaya za mu tattauna magana kansu mun je magana Abdullahi dan Abbas ko kuma magana Anas dan Malik. Abinda dai wannan hadisi yake cewa babu wata al'umma wadda zaka ga ta kawata masallaci an maida masallaci an yi mishi kawa an yi mishi kyale-kyale sai da yanzu wannan al'umma suna da munin aiki game da mu'amalar su ko kuma mu'amalar su da jama'a. Malai yake cewa rijaluhu siqatun, mazajen da suka ruwaito wannan hadisi baki ɗayan su amintattu ne, illa shaykhahu sai dai malamin Ibn Majah din, Jabbaratu Ibn al-Mughallis shine Jabbaratu dan Mughallis, fa fihi maqal, akwai magana a cikin shi. Ba zan tantance muku maganar ba, duk wanda zai saurari ko yake sauraron wannan kaset din shine na 96. To ɗaliban Darul Hadisi ɗan ajin Abubakar Siddiq, ku je ku yi mana thorough bincike, ku je ku yi bincike mai zurfi, mu zo mu gabatar wa da jama'a a nan a gane menene kuke karanta, kuna fahimta ko ku ana kamar Salil Himairi ne. Ma'ana yake hadisin gaba ɗaya waɗanda suka ruwaito hadisin mutanen kirki ne, amintattu ne, sai dai malamin Ibn Majah shi ba a ce mutumin kirki ne kai tsaye ba, akwai wata ƴar magana a kan shi. Muna son ku je ku gano mana ƴar maganan nan, a ina za ku gano ta, in kun gano ta mecece ita, me ma'anarta, ku gano ta ku kawo mana nan, za mu zo mu karanta. Sannan sai mu tattauna hadisin ya inganta ko bai inganta ba insha Allah ta'ala. Dan haka masu sauraron wannan kasar din akwai bashi akan mu kenan. To sai kuma insha Allah, sai kuma magana Anas da Anas yace yatabahauna biha, ko shine sai yake cewa ayyata fakharuna, wa hadha at-ta'liq ruwinahu mawsulan fi musnad abi ya'la wa sahih ibn khuzaimah min tariqi abi qilaba anna anasan qala. Asalin wannan magana ta Anas kun ji ta gata nan, ibn khuzaimah ne ya ruwaito ta da kuma ainihin wato abi ya'la. Qala yace sami'tuhu yaqulu, naji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa ya'ti ala ummati zamanun, wani zamani zai kai ga al'ummata, yatabahauna bil masajidi, wanda za su yi ta alfahari da masallatai, thumma la ya'muruna illa qalila, sai dai kuma ba za su raya wannan masallatai ba sai yan kadan daga cikin su. Kaje ka samu dubgegen masallaci wanda zai ci mutun 100, sai kaje ka samu mutun 4 ne suka yi sallah azhar a ciki. Kaje ka samu dubgegen masallaci sai kaga ba a karantar da kowa a masallacin, ba a komai a masallacin sai sallah asuba, sai ta magariba da isha, ko sallah azhar da la'asar ba a yi. Sannan sallolin da ake yi kuma fa yan kadan ne, amma da an taba masu masallacin sai su ce duk garin nan ba masallacin da ya kai namu kyau, ba masallacin da ya kai namu kaza. To wannan dalili ne na cewa al'umma ta lalace kenan. Wa akhrajahu Abu Dawud wa An-Nasa'i wa Ibn Hibban mukhtasaran min tariqin ukhra an Abi Qilaba an Anas an Nabi sallallahu alayhi wa alihi sallama qala. Har wayo al-Imam Abu Dawud da Nasa'i da Ibn Hibban sun ruwaito wani hadisi daga Annabi sallallahu alayhi wa alihi sallama yace la taqumu as-sa'atu hatta yatabaha an-nasu fil masajidi. Kiyama ba za ta tashi ba sai mutane sun koma suna alfahari da masallatai, cewa mu kungiyanmu tana da masallaci 1000 ko kuwa guda nawa kuke da shi, mu kungiyanmu masallatanta iri kaza ne ko kuwa fa, mu a anguwarmu masallatan anguwarmu ko waɗanne suna da generator naku ko ba su da su, mu masallacinmu iri kaza ne, ma'ana waɗannan suna son su faɗi nasu yafi, waɗannan suna son su faɗi nasu yafi. Amma asalin maqsudi al'ala na masallatan fa ba sa yi, sai dan abin da ba a rasa ba. Malan yace wa tariqul ula ko alyaq bi murad al-Bukhari, hanyar da aka ruwaito hadisin ta farko ita ce tafi dacewa da manufar Bukhari. Wace hanya ce? Ita ce ya'ti ala ummati zamanu yatabahauna bil masajidi thumma la ya'muruna illa qalila. Wannan shi fi dacewa da manufar Bukhari, abinda Bukhari yake nufi zamani zai zo wanda ga masallatan amma ba a raya su sai yan kadan. Sai yake cewa wa inda Abi Nu'aym fi kitab al-masajid min al-wajh alladhi inda Ibn Khuzaimah yatabahauna bi kasrati al-masajid, za su koma suna alfahari da yawan masallatai, cewa kungiyanmu ta fi taku yawan masallatai a gari kaza muna da masallaci kaza, a anguwa kaza mu ne da masallatai kaza, kuko gari kaza local government kaza ma ku ba ku da masallatai. Duk waɗannan dalilai ne akan al'umma sun fara lalacewa. Ina fata an gane. To jama'a, kun ji ainihin wannan. Sai malam yace tanbihun, ga fadakarwa, qawluhu thumma la ya'muruna al-muradu bihi imaratuha bis-salati. Me yake nufi da raya masallaci? Rayawa da yin sallah. Wa zikrillahi, da kuma ambaton Allah. To yana daga cikin ambaton Allah karatun Al-Qur'ani, karantarwa, yin abubuwan da Allah madaukakin sarki yadda da su. Wa laysa al-muradu bihi bunyanuha, raya masallatai ba ana nufin gina su ba. Don haka dan ka gina masallaci ba ka zuwa sallah masallacin, ka gina masallaci ba ka ainihin zuwa koyon ilimi a masallacin. To wannan baka gina masallaci ba, ka raya masallaci ba. Bi khilafi ma ya'ti fi tarjamati al-babi alladhi ba'dahu, yace sabanin wasu bayanai waɗanda za su zo a cikin ainihin wato kan babin da zai zo bayan wannan. Anan kuma zaka ga cewa ginin masallacin shi kanshi kuma yana da falala, ba a ce ginin bai da falala ba. Amma me ake nufi da imara kuma? Rayawa. Rayawa anan ana nufin raya shi da ibadoji. Allah madaukakin sarki ya taimaka. Kauluhu da yace din nan, wa qala ibn Abbas ko la tuzakhrifunha, to bayan didda ya gama kawo ainihin wato yadda za a karanta wannan wuri, lamun din nan lamun ne na qasam ko ko wanne iri ne, sai yace wazukhrufatu azinatu. To jama'a, ga magana da nake cewa za mu zo kanta. Menene kawa? Shine ado. To ina son jama'a ku natsu da kyau, saboda ta iya yiwa ko ba yanzu ba, wata rana wannan matsala za ta iya tasowa akan me ake nufi da az-zukhrufa. Az-zukhrufa kyale-kyale, ado, gayu, abin da ba bukata ce ta kawo shi ba, wadda za ta kyautata nagarta da kwarin wurin, ko kuma ta kyautata wa mai yin ibada don ya ji daɗin ibadar. Kawai abu ne wanda ake so ya bayyana an yi kyale-kyale, to an hana wannan. A ƙarƙashin wannan, ashe abubuwan da za su iya zama ado a wani wuri, to a wani wuri ba za su iya zama ado ba. Don haka, yayin da za ku ɗauki tabarma ku sa a masallaci, sai wasu su ga kun yi ado, to amma ku kuma a mustawarku da matsayinku wanda za mu zo mu karanta a nan, domin ana iya gane yaya ado ɗin yake da gwargwadon yadda gidajenku suke. Yanzu mutanen da suke rayuwa a cikin bukka da gidajen ƙasa da makamantansu, waɗandan aka zo za a yi siminti a ɗaki maku ba za a samu, a zo a ainihin sata ta ruɓu a cikin ainihin taɓo da laka, a zo a sa a haɗu a yi daɗe, a yi tawawa na murna, yau an je an yi mishi daɗe. Waɗannan mutanen aka zo aka sa siminti a masallacin anguwarsu, me za su ce? An yi kawa, an yi gayu, to sai a ce bai halatta ba. Domin mutanen da za a sa makuba a buga ta da abin nan, a ta celebration, a ta murna, a ta maka sabarka. Ina fata an gane. Kun ga waɗannan irin mutanen, idan ka ɗauki irin wannan simintin da za ka yi a wurinsu su ce ado ne ko gayu ne, idan ka ɗauki wannan yanayin siminti ka kai shi masallacin mutanen da kuma suke dukkanin gidajensu da siminti da carpet da komai, su kuma anan me za su gani? Kaskanci ya samu wurin ibada, domin gidajensu menene a ciki? Ba siminti ba ne, marbles ne da tiles da abubuwa masu makamantan haka. Jama'a, kuna fahimta? Idan kun fahimci abin da nake kokarin in bayyana, shine kenan. Duk sa'ad da za a ce masallaci kaza an yi ado, an yi abin da bai halatta ba, to za a dawo a dubi yanayin gidajen mutanen. za ku ji wani malami Ibn Battalin zai zo nan zai mana wannan isharar da nake faɗi insha Allah. A ƙarƙashin wannan, ranar da muka fara karatun kitabu Abwabul Masajid ko Abwabul Masajid, sai da na faɗi wata magana, nace asalin abin da yake faruwa dole mu faɗi gaskiya kuma mu fuskanci gaskiya din, domin ita ce kawai za ta fitar da mu daga hayaniya. Galibin waɗanda suke zama malamai a musulunci, galibin su talakawa ne, ƴaƴan talakawa waɗanda suke da tunanin cewa siminti da wutan lantarki da fanka da agogo gayu ne. Tsakani da Allah ku duba da kyau ku gani, galibi wanda zaka ce malam ne, liman ne, za ga ɗan talaka ne wanda ya taso gidansu ba wutan lantarki, ba ruwan famfo, babu makamancin haka. A irin waɗannan gidajen in aka samo ruwan famfo, sai kaga adani ake mishi na musamman, mai yiwa ma a ɗakin mai gida, mai gidan ne kawai zai sha na famfo, sauran matan gidan da saura kowa da kowa mai zai sha ruwan rijiya. To yanzu waɗannan ruwan famfo ya zama wani mukami ko? To ka shiga GRA ko gidajen manyan mutane, sai kaga in yaro ya je tara ruwa a famfo ya sha, sai kaji dan uwan shi yana cewa sai na gaya wa mama ka sha ruwan famfo saboda typhoid zai kama ka. Sun bai shan ruwan famfo ya zama zunubi nan kuma, can kuma ya zama karama, ko kun fahimta jama'a? To idan ba a tsaya an fahimci waɗannan abubuwan, ba za a rinka samun karo wajen maganganu da ake. Don haka kullun nake cewa malamai da suke tafiya Kaduna da Abuja da Lagos da Port Harcourt domin karantar da addini daga ƙauyuka irin waɗannan namu, Zaria, Katsina, Sokoto da makamantansu, sai su yi taka tsantsan, domin irin fatawar da zaka bayar a nan a ga zuhudu ce. To in ka tafi Abuja ka bayar, to kowa zai rinka kallon ka ne, ko kun fahimci wannan? Ko kun fahimci wannan da kyau? Akwai wasu irin mu'amala da na taɓa muku ishara a nan. A nan yanzu baka magana da ɗalibarka ta sa hijabi, ta sa niqabi, idan aka fita aji kai gaba tayi gaba, baka taɓa magana da ita bai shekara bakwai kana karantar da ita, haka ne ko ba haka ba? Haka ne. Idan su ranka ya dade suka zo suka dauke ka daga nan Zaria, kai ustazu mai imani da aqida, an sa kai ka Abuja ka karantar da matan su, ana fita karatu, sai ka ji wata ta ce alaga fa ta malam, to sai ka ji gaban ka ya fadi saboda kai baka taɓa magana da wata ɗalibarka ba, sai ta ce tana da tambaya, tana tafiya a hanya sai ta ganka, sai ta yi fakin za ta ɗauke ka amma, tana gaya za ta ban malamin ta yana tafiya, kuna tafiya nan har sai ta sako maka wasu hirarraki. Tuwara gin ka koma gefen mota guda kai haka, da ta malam lafiya kwaya ka ce lafiya lafiya, ko ba? Ina fatan kun gane wannan. Wannan darasi ne mai muhimmanci a cikin ilimin psychology, suna kiran shi industrial psychology. Abinda ake nufi da industrial psychology shine kowaɗanne irin al'umma in zaka mu'amalance su ka san yaya suke danka mu'amalance su da gwargwado yadda ya kamata, in ba haka ba sai a samu matsala. Shi yasa za ku ga galibin wannan darasi na industrial psychology ake karantar da ɗalibai masu yawa na fannonin karatuttuka, saboda zaka karanta engineering, zaka karanta pharmacy, zaka karanta kaza. Yanzu likita idan ba shi da industrial psychology, mutanen da yake mu'amala da su ba lallai ne yayi karatu a Nsuka kuma ya aiki a Nsuka ba, za a iya jefa shi wani ƙauye, haka ne ko ba haka ba? Haka ne. A wannan ƙauyen sun yadda aljani na kama mutum, maye na kama mutum, ana yiwa mutum asiri, ana kaza ana kaza. Idan ya taho da tunanin shi na cikin garin in suka cewa bai yadda da maita, bai yadda da kaza, bai yadda da kaza, bai yadda da kaza ba, akwai matsayin da za a kai wata ran sai sun kona asibitin shi. Amma za a zo a aje mara lafiya yana duba shi, shi ya gano cewa yunwa ce, fara ce take damun shi, amma su kuma sai a ce maye ne ya kama shi, to sai basu su dan shafa mishi wannan ganyen gwanda da za su shafa mishi, idan dare kawai diya share ya mishi abin da ya kamata ya bashi abinci ya ci, in dare ya waye sai su ce ha it has work. Ko kun fahimta jama'a? akwai ire-iren waɗannan abubuwan, akwai buƙatar mai da'awa ya fahimci nau'in mutanen da yake mu'amala, shine wallahu alam abinda annabi sallallahu alaihi wasallama da yake addinin mu akwai komai a ciki, da ya tura Mu'az dan Jabal zuwa ƙasar Yaman, mai yace mishi, innaka ta'ati qauman ahli kitabin, zaka je wurin mutane ne waɗanda suke da littafi, ma'ana ba baƙaƙen jahilai bane, sun iya karatu, to ga yadda zaka bullo musu a wajen da'awa. Me yasa kuka ga da yawancin ustazanmu suke samun matsala galibi a garin Kaduna musamman, waɗanda suka kulla da'awa ta sunna, me yasa za ku ga suna samun matsala da 'yan boko? Saboda suna ɗauko tunani ne irin na duniyar ustazai, suna kimsawa 'yan boko, shi kuma sai ga kai wannan ba zai yiwu ba. Ko kun fahimci wannan da kyau? Kuma sadadin zaka yi da'awa, kai ne zaka san yaya zaka bi ka gabatar mishi da abin da ya dace ta hanyar da ya dace, ba wai ka ce mishi ai gaskiya ce, ina ruwana da bokon shi, ina ruwana da shi dan siyasa ne, ina ruwana da kaza. Kamar yadda na faɗa mana, yana daga cikin aikin da ya kamata masallaci ya yi, yanzu a ce masallacin nan yana neman alƙalai, za a yi wa alƙalai lacca, za a yi wa alƙalai lacca, limamin masallacin nan ne zai wa alƙalai lacca? A'a, sai limamin masallacin nan ya je ya samu wani tsohon alƙali dan shekara 70 ko 80, a je a zaunar da shi, a gamsar da shi akan abubuwan da ake so ya bada ƙarfi akan laccar. In ma kuna da wasu abubuwa da kuke son ku faɗakar da shi, sai ku ce algafata malam, ga wasu littattafai ma duk da mun san malam yana da su, ya ma karanta su, amma ya dan ƙara nazarin su. Saƙo kuke so ku isarwa da waɗannan alƙalan, amma ba ku isa ku tara su ba, amma in suka ji an ce alƙali wane wanda ya yi shari'a tun zamani kaza, shine zai gabatar da laccar, shugaban zaman shine shugaban harkokin shari'a daga Jami'ar Ahmadu Bello, gaba ɗaya ka aji sunan wani ustazi ya bayyana, tun aka zo shi limamu masallacin zai zama yana nan da wasu saƙonni waɗanda dama su ne makasudin da ake so isarwa alƙalan. In aka gama sai a ce to liman zai ɗan yi tambihi, zai kuma yi godiya a madadin jama'ar masallacin shi, a cikin minti 10 sai liman ya taƙaita saƙonni masu ƙarfi waɗanda mai yiwuwa ma sun fi laccar da aka gabatar muhimmanci. Amma in ya ce a matsayin shi, saboda shi hafizin Qur'ani ne, saboda shi ne wane, saboda shi ne wane, suna taruwa suka ga sai su ce wannan mara kunyan ne zai mana abin nan. Ko kun fahimta jama'a? Saboda haka ku fahimci wannan a fage na yaɗa da'awa da makamantansu. Mu dawo kan maganar da muke insha Allah. Abinda malam yake cewa wa zukhrufatu az-zina, abinda ake nufi da az-zukhrufa shine az-zina, wa aslu az-zukhruf az-zahab, asalin zukhruf shine zinare, thumma istu'mila fi kulli ma yutazayyanu bihi, sannan sai aka dawo kuma dukkan wani abu ma wanda ake yin ado da shi, to sai aka koma kuma ana ce mishi zukhruf. Wa hadha at-ta'liq, yace wannan ta'liqi na Abdullah dan Abbas, wa salahu Abu Dawud wa Ibn Hibban min tariq Yazid ibn al-Asam an ibn Abbas hakaza mawqufan, wa qablahu hadithun marfu'un wa lafdhuhu ma umirtu bi tashhid al-masajid. Kafin wannan hadisin a cikin waɗancan littattafan Abu Dawuda da makamantansu, akwai wani hadisin da ya zo daga annabi sallallahu alaihi wa sallam, amma shi daga annabi ne, wannan da muka gama karanta daga Ibnu Abbas ne, da Ibnu Abbas yake cewa ku dinnan ga dukkan alamu sai kun dawo ku ne wa masallaci ado, to sai kuma ga hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallama, da annabi yake cewa ba a umarce ni da ainihin daga masallatai ba. Tashhid, to me ake nufi da tashhid? Malamai suka ce tashhid din, wasu suka ce shine zina ado din, wasu suka ce kuma shine daga masallaci yayi tsawo fiye da gwargwadon bukata, ayi ginin yadda zai tsawo tsawon da yafi karfin bukata. Wannan asalin sura ce ta church, in kuka dubi church za ku ga karshen ta tsawon da ake bukata hannun kashi biyu ko fiye da haka. Wannan shi ne tashhidul masajid wanda an hana shi. Wa zanna at-Tibbi fi sharh al-Mishka annahuma hadithun wahid fa sharahahu ala anna al-lam fi la tazkhurifannaha maksura wa hiya lam at-ta'lil al-munfi qablahu wal ma'na ma umirtu bi tashhidi
ليجعل ذريعه الى الزخرف وقال والنون فيه لمجرد التاكيد وفيه نوع توبيخ وتانيب ثم قال ويجوز فتح اللام على انه جواب القسم سيجي قلت وهذا هو المعتمد والاول لم تثبت به الروايه اصلا فلا تغتر به wannan dai ya li'rabin abubuwan larabci ne da makamantan su abinda magana take cewa jama'a kamar yadda aka hana ayi wa masallaci ado haka aka hana kuma a daga tsawon masallaci fiye da gurgurdan yadda ake bukata ina fatan mun gane wannan to bayan duk muka gama jin sharhin waɗannan hadisai da ya share fage da su da afarai ko sai kuma yazo sharhin hadisin sahabi Abdullahi dan Umar wannan da ya kwatanta yadda masallacin Annabi yake a zamanin Annabi ko da yadda masallacin yake zamanin Abubakar da zamanin Umar da zamanin Uthman sai yace qawluhu wa saqfuhu bi lafdh al madi atfan ala ja'ala wa bi iskan al qafi ala ko umudihi والساج نوع من الخشب معروف يؤتى به من الهند قال ابن بطال وغيره الامام ابن بطال ده شي ده وسو مالمي نفقهم حديث نن سكتي هذا يدل على ان السنه في بنيان المسجد القصد wannan yana nuna abinda sunna ta yadda da shin aka zo ginin masallaci tattali ayi abinda ake bukata shine alqasd ayi abin da ake bukata ba wai a ketare haddi ba wa tarkul ghuluwi fi tahsinihi da kuma barin wuce iyaka wajen yi wa masallaci ado faqad kana umar ma kasarat al futuhi fi ayyamihi wa sa'ati al mali wa indahu lam yughayyir al masjid amma kana alayhi sayyidina umar kun san yayi mulki a zamanin shi sai da kai wajen shekara 10 ya ci garuruka ya samu kuɗi ya samu wadata amma duk da haka da ya tashi sai ya mai da masallacin yadda yake bai sauya shi ba kaga inda talauci ne to ai Umar ya samu kuɗi a lokacin mulkin shi ashe ba matsala ce ta wadata ba amma Umar ya lura da cewa abubuwan da masallacin yake da su dukkan su sun yi daidai sai dai ya tsufa dan haka kawai sai ya mai da shi yadda yake ya mai da shi sabo ne amma bai kara shi ba bai mushi wani abu na ado ba wa inna mahtaja ila tajdidin kawai ya buƙatu ila tajdidihi li anna jaridan nakhl kana qad nakhara fi ayyamihi a zamanin shi duk wannan kabar dabino ta riga ta ribe ta kare rayo to sai ya rusa masallacin sai ya gina shi yadda yake summa kana Uthman wal mal fi zamanihi akthar fa hassanahu bima la yaqtadi az-zukhrufa sannan sai sayyidina Uthman kuma a zamanin shi shi kuma akwai dukiya mai yawa dan haka sai ya kyautata masallacin amma kyautatawar da bata kai a ce mai ba bata kai a ce ya kai kawatawa ba to wannan maganar a isharata tana nuni zuwa ga me tana nuni kudin gwamnati ya diba yayi ko zamu zo mu karanta a gaba gaskiyar lamari ingantacciyar magana kudin aljihun shi ne ya diba yayi ina fata an gane wa ma'a zalika amma fa ku ji tare da haka faqad ankara ba'du sahaba alayhi kama sayati ba'd qalilin sai da aka samu tari daga cikin sahabbai basu yadda da abin da sayyidina Uthman yayi ba suka yi inkari ko kun fahimci wannan da kyau wato akwai mas'ala mai muhimmanci wanda ya kamata mu tsaya mu tattauna ainihin a wannan wuri wanda lokaci ya kure mana kwarai da gaske amma madmunin mas'alar shi ne ashe idan khalifa ko sarkin muminai ko da kamar sayyidina Uthman ne in yi abin da ba daidai ba sai a yi mishi mai sai a yi nasiha idan nasiha ba ta karbu ba fa sai a yi inkari inkarin da har zai bayyana jama'a su san cewa an yi inkari inkarin nan baya nuna ataka ko cin mutunci ko makamantan haka a nuna ba a amince da wannan abu ba domin yin shiru din za a yi hujja da cewa ai malaman zamanin shi sun yi shiru dalili ne akan sun yadda dan haka lallai ne tunda sun san abin da ya ba daidai bane sai su je su gabatar mishi da nasiha idan ya gyara fa shikenan sai su ja baki su shiru babu wata bayyana gwaninta cewa ai mu ne muka yi mishi gyara ai mu ne a'a maqsudi shine me gyara kuma ya tabbata
in ya ki karbe fa bayan ya tabbata cewa wannan abun daidai ne, za a fito a yi inkari. Abin da yasa nake faɗin haka jama'a, wasu matasa ne yau ake neman a lalata musu ainihin aqidarsu da da'awar wai suna kan manhaji na salaf, wai ba a yi wa masu mulki gaba ɗaya inkarin komai. Don haka wai duk abin da mai mulki ya yi, in an yi mai nasiha ya karɓa, to in ma bai karɓa ba, wai sai dai a ja baki a yi shiru. Na'am, za a ja baki a yi shiru ne in an san cutarwa za ta biyo baya, amma an san ba za ta biyo baya ba, yanzu nan muka kawo hadisin Sayyidina Abu Sa'id al-Khudri, yayi inkarin dokar da sarkin ya kafa, ya kuma saba ta saboda ta saba. Sannan nan gashi ana ce mana Sayyidina Uthman yayi abinda sahabbai sun yi inkari akan shi. Sai mun zo zamu tattauna ainihin wannan mas'ala insha Allahu ta'ala, tattaunawa mai ainihin tsawo kwarai da gaske. A nan ne zamu fitar da waɗannan maganganu da muka ce dangane da yaya gidajenku suke, to su za su fassara yadda ya kamata masallatanku su kasance. Domin ya zama kun fahimci kuskure cewa ai masallacin Annabi an gina shi da tabo ne, dan haka kowa ya je gina gidan shi da marmaro da zinare ko, amma masallacinku kuma ku zo ku yi shi gashi nan kamar wata buka sai da tumatiri, to me zai fassaru a idan musulmi da idan waɗanda ba musulmi ba? Shine addinin kaskantacce ne, ko kun fahimta jama'a? Wato akwai bayanai ne masu matukar muhimmanci, a yi haƙuri in Allah ya so a bi bashi a karatun gaba da zai zo insha Allah. Da wannan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillah.